sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba, da fata an waye gari lafiya. Baba ya ku muke rine tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Alhamis 17 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Murtala da kanan labarai.
Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrats Joe Biden ya yi kira da a sami wani rukunin masanan kimiyya daga waje ba Donald Trump ba, su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sahihanci. Manyan jami'an tsaron Amurka sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban kasa mai zuwa, duk da dimbin hujjojin da ke nuna cewa kasashe da dama na kokarin yin katsalandan a zaben. Amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman kasa da kasa da aka kakaba wa Iran a can baya, inda ake tsarin ba da sanarwa akan yadda Washington take shirin dawo da takunkumin na Majalisar Dinkin Duniya.
Sauran labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abinda masu sharhi ke faɗi game da rufe kan iyakar Najeriya da tsadan kayan masarufi a Najeriya da kuma yunkurin bai daya da shugabannin ECOWAS ke yi na samar da tsarin sufuri da kuma hada-hada a yankin.
Mun gaya wa gwamnati cewar rufe bodin nan kawai ana so ne a halatta rashin iya aiki na hukumar kastam a Najeriya. Ni dan boda ne, kawai ma boda yi, kuma gazawar Najeriyan kastam bai kamata ya zamanto cewar a ce maganinsa kawai shi ne a rufe boda ba.
Wasu mazauna unguwar kofar kaura da ke cikin garin lafiya a jihar Nasarawa sun koka akan yanda ambaliyar ruwan sama take ci gaba da yi musu barna a yankin.
Gaskiya muna halin wani yanayi tunda abin da za mu ci ma da sauransu da yara, saboda asara da ruwa ya gudo mana da shi. Mun kai rai nawa a wannan area din, ba wanda abun bai shafa ba. Mutane sun kai uku wanda suka rasu, wani ya zo ne ketarewa, wani dai ganganci ne dan wai sun sa kudi ne a wuce ya mutu ga yaya ba mataimaki.
Bayan haka Grace Alheri Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrats Joe Biden a jiya Laraba ya yi kira da a sami wani rukunin masana kimiyya daga waje ba Donald Trump ba, su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sahihanci. Da yake jawabi ga manema labarai a wani dandali da ke tsakiyar birni, Biden ya bayyana nashi tsarin na samar da rigakafi wanda ya zayyana lokacin da Amurkawa za su sami rigakafin da zaran an same shi. Ya kuma bayyana tsarin waɗanda ya dace a baiwa fifiko a rigakafin da kuma hanyar sufuri da adana rigakafin, kazalika da kuma cikakken tsarin aikin kowa a dukkan matakan gwamnati. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya faɗa wa Mintin ta jihar Delaware cewa, na yarda da rigakafi, na yarda da masana kimiyya, amma ban yarda da Donald Trump ba, kuma wannan lokacin Amurkawa ma ba za su yarda ba. Biden ya yi sharhin ne 'yan sa'o'i bayan da ma'aikatar lafiya ta Amurka da ma'aikatar tsaro suka fitar da tsarin gwamnatin Trump na samar da rigakafin COVID-19 ga Amurkawa. Cibiyar daƙile yaduwar cutuka ta aiwatar da kwantaragi da ke ƙasa da kamfanin McKesson domin samar da rigakafin, wanda za a yi bayan amincewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna, a cewar daraktan hukumar CDC Robert Redfield a jiya Laraba. Manyan jami'an tsaron Amurka da na soji da na leken asiri sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban kasa mai zuwa, duk kuwa da dimbin hujjojin da ke nuna cewa kasashe da dama na kokarin yin katsalandan a zaben. Jami'ai sun dade suna shirin tunkarar lamari irin wannan kusan tsawon shekaru hudu tun sa'ad da jami'an leken asirin Amurka suka tabbatar da cewa Rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. To amma a yayin da ya rage kasa da kwanaki 50 a gudanar da zaben a ranar 3 ga watan Nuwamba, sun ce ba wata alama da ke nuna Rasha ko wata kasa na shirin yin kutse a tsarin zaben. Ba mu ga wani kutse ba kawo yanzu a wannan shekara dangane da manhajar rijistar masu zabe ko wani sha'anin tsarin zabe, a cewar daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Christopher Wray a jiya Laraba a wani taro ta yanar gizo da hukumar kula da tsaro ta yanar gizo wato CISA ta shirya. Ko baya ga bayyana kokarin hukumar ta FBI na kare tsaron Amurka a zaman aiki na har abada, Ray ya ce da alama kwalliya na biyan kudin sabulu a matakan kariya da aka dauka tun a zaben shekara ta 2016. Manyan jami'an sun kuma kauda tunani akan korafin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa ƙara dogara ga zabe ta hanyar aikewa da wasiƙu sakamakon annobar coronavirus kan iya haifar da mummunan magudan zabe a tarihin ƙasar nan. Ba mu da wani bayani ko kuma kwakwaron hujja da ke nuna cewa wani na kokarin kawo cikas akan kowane sashe na zabe ta hanyar aikewa da wasiƙu, a cewar wani babban jami'in tsaron Amurka a makon da ya gabata, sa'ad da yake yi wa manema labarai bayani tare da saka sunansa. Amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da ƙasa da aka kakaba wa Iran a can baya daga karfe 8 na yamma a gogon gabashi a ranar 19 ga watan Satumba, inda za a bada sanarwa a ƙarshen makon nan da kuma mako mai zuwa akan yadda Washington take shirin dawo da takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu koma a Majalisar Ɗinkin Duniya domin sake kakaba takunkuman ta yadda haramcin mallakar makaman zai zama na dindindin a mako mai zuwa, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Laraba a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab. Raab ya ce, ina tsammanin mun yi yarjejeniyar cewa Iran ba za ta taɓa samu ba, kuma ba za a taɓa bari ta mallaki makamin nukiliya ba. Haka kuma ina tsammanin mu amince da cewa kofar sulhu a buɗe take ga Iran domin sasantawa cikin ruwan sanyi. Wannan matsaya tana nan ga Tehran da za ta iya amfani da wannan damar. To sai dai bai bayyana ko Burtaniya za ta aiwatar da nata takunkumin ba, ko kuma yaya za ta aiwatar da shi. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da ake yi wa lakabi da A3 a watan Agusta sun ce ba za su goyi bayan yunkurin Amurka na dawo da kakaba takunkumi a kan Iran ba, suna cewa matakin bai dace da kokarin karfafawa yarjejeniyar makamin nukiliyar Iran ba.
To kafin Murtala ya sake dawowa da ƙarin labaran duniyar. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa dangane da tsadar kayayyakin masarufi, masu sharhi akan harkokin yau da kullun na tsokaci game da yunkurin bai ɗaya da shugabannin kungiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS ke yi na samar da tsarin sufuri da hada-hadar kasuwanci tsakanin ƙasashe mambobin kungiyar bisa sabon salon dakile cutar coronavirus. Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwari.
A yayin taron su na makon jiya a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, shugabannin gwamnatocin ƙasashen Afirka ta yamma su 16 sun amince da samar da manufa ta bai ɗaya domin zirga-zirga da kasuwanci bisa tafarkin ƙa'idojin yaƙi da cutar corona a tsakanin ƙasashen. Hakan da yana daga yunkurin farfaɗo da harkokin tattalin arziki a lardunan Afirka ta yamma, wadda kamar sauran ɓangarorin duniya ya samu koma baya sanadiyar corona. Wannan yunkuri dai ya buɗe shafin tattaunawa tsakanin masu kula da al'amura game da makomar tsarin Najeriya na rufe kan iyakokin kasar na tsandauri shekaru kusan 5 da suka shuɗe.
Ana ganin tunda kudiri ne suka ɗauka gaba ɗaya su kasashen da suke wannan yanki na ECOWAS zai iya kai ga abinda zai sa a buɗe boda ɗin. Ko da yake akwai tabbaci da su kasashe da suke makotaka da Najeriya wanda suke cikin ECOWAS ɗin suka bayar cewa dukkanin abinda za su yi na ganin tabbatar da cewa idan har ya kai ga an bude boda din babu wani abu na cutarwa da zai ratsa tsakanin kasashen. Sai dai a jira a ji ko ita gwamnatin Najeriya ta amince ko bata amince ba, amma dai a lokacin da aka dau wannan mataki Najeriya bata nuna wato ko rashin gamsuwa da abun ba. So da haka akwai yuwar watakila za a iya babun wannan resolution din kuma a bude boda din.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan, masanin kimiyyar siyasa da ke sharhi akan harkokin diplomasiya da siyasa kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. To amma Honorable Nasiru Garba Danti, tsohon wakili a Majalisar Tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa kuma masanin harkokin kuɗi, na cewa
tsarin rufe boda an gayawa Najeriya shugabannin ta cewar ba tsari bane wanda yake bisa ga doka ta ECOWAS protocol wanda aka sa hannu, wanda ake da dama na wannan yaje nan, wannan yaje nan, wannan yake kasuwanci, wannan yaje kasuwanci, wanda muka sa hannu a ciki. Kuma mun gayawa gwamnati cewar rufe bodan nan kawai ana so ne a halatta rashin iya aiki na hukumar custom a Najeriya. Ni dan boda ne, kawai ma boda yake, kuma gazawar Najeriyan custom bai kamata ya zamanto cewar a ce maganin sa kawai shine a rufe boda ba. Gwamnatin Ghana ta ce duk dan Najeriyan da yake so yayi kasuwanci a Ghana sai yana da jari na dala miliyan 1. Da magana ta zo magana sai suka ce ɗaya daga cikin dalili shine Najeriya ta kulle bodojinta. Kuma babban magana ita ce don Allah dalilin da yasa aka ce a rufe boda an samu biyan bukata
ba a samu biyan bukata ba.
Sai dai Dr. Aliyu Jibiya, tsohon malami a Jami'ar Bayero Kano, ya ce mahukunta ne kawai ka iya dakatar da hauhawar farashin kayayyaki wanda ke haifar da tsadar rayuwa ga 'yan ƙasa.
Mu a ƙasar nan ba a san wani abu da ake kira price control ba, wato hanya da gwamnati ta kan bi ta tabbatar da ta tsaida farashin abubuwa. Saboda ina ganin madamar gwamnati ba ta yi kokari ba ta kafa wannan abin da ake kira price control system kamar yadda ake a sauran kasashen duniya, to babu shakka dole dan kasa musamman talaka ya shiga cikin wani garari.
Batun aiki da kullun kungiyar ECOWAS ko akasin haka shine zai tabbatar da manufar gwamnatin Najeriya ta kulle iyakokinta na tsandauri kusan tsawon shekaru 5 kenan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala dauke da sauran labaran duniya.
Hayaki da ya turnike daga gobarar daji fiye da dozin daya a yammacin kasar Amurka yana kara bazuwa a fadin kasar, yana kuma mikawa zuwa Mexico, Canada da Turai. Yayin da hayakin mai hatsari yake tilastawa mutane fakewa a cikin dakuna a gabar yammaci, mazauna yankin na dubban kilomita a gabashi suna ganin hayakin da ya turnike sama ya kuma rufe rana. Gobarar dajin da ke gangarawa a dazuka a California da Idaho da Oregon da Washington sun sha bamban da yadda aka saba gani, haka kuma tsawon tafiyar hayakin abu ne da ba a saba da shi ba. A yayin da ake samun yankuna kalilan da hayakin bai kai ba, masana na cewa hayakin baya haifar da babbar illa ga lafiyar waɗanda ke nesa. Hasken rana ya disashe yayin da ta rufe ga baki ɗaya a birnin New York a ranar Talata. Hotunan kwallon ranar da ya disashe a sama da kuma ke sauka a kan ganyayen itatuwa sun karaɗe kafofin sada zumunta na intanet. A jiya Laraba, mazauna birnin New Jersey sun bayyana launin ɗorawa na kwallon ranar, a yayin da masu hasashen yanayi suka dogufa wajen bayyana lamarin da kuma yin hasashen tsawon lokacin da zai ɗauka. Shugabar adawa kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta bayyana takaicin cewa shugaban kasar Alexander Lukashenko ya haɗu da shugaban Rasha Vladimir Putin, a yayin da wata babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi jami'an tsaron Belarus da kama dubban mutane ba bisa ka'ida ba da kuma ganawa wasu ɗaruruwa uku ba. Shugabannin biyu sun haɗu a ranar Litinin a Sochi, sa'ad da Putin ya baiwa gwamnatin Belarus bashin dala biliyan 1.5 a lokacin tarzoma a Belarus. Haɗuwar tasu ita ce ta farko tun ɓarkewar tarzoma a Belarus bayan an sake zaɓen Lukashenko a wa'adin mulki na 6 a zaɓen da ake ganin an tafka magudi. Mu jama'ar Belarus muna alhini da cewar Putin ya taimakawa dan mulkin kama karya a wannan yanayin, amma ba mutanen Belarus ba, Tikhanovskaya ta faɗa a jiya Laraba a wata tattaunawa da muryar Amurka. Dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ta tsawon makonni 6 da matakin gwamnati na musgunawa masu zanga-zangar ya ƙara uzurata jim kaɗan bayan zaɓen na Lukashenko a ranar 9 ga watan Agusta, wanda ya haifar da tsare kusan mutane 1000 da mutuwar akalla mutane 3 da jikkata wasu ɗaruruwa. Tikhanovskaya, abokiyar adawar Lukashenko a zaɓen wadda ta fice daga Belarus, ta ce ita da sauran shugabannin adawa ba su amince da Lukashenko a matsayin halattaccen shugaban ƙasar ba, kuma haɗuwarsa da Putin ta ƙara ba da shaidar cewa akwai buƙatar canji bayan wani sabon sahihin zaɓe da zai samar da sabon shugaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ambaliyar ruwan sama na cigaba da addaban al'ummar yankin arewacin Najeriya, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ke lalata gonaki, gidaje da kasuwanni da sauransu. A wannan karo, mazauna unguwar Kofar Kaura da ke cikin garin Lafiya a jihar Nasarawa su ne suke kokawa akan yanda ambaliyar take cigaba da yi musu barna a yankin, yayin da hukumomi ke fadakar da al'umma kan barazanan da ambaliya ka iya haddasawa a wasu jihohin Najeriya. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Yayin da hukumomi ke fadakar da al'umma kan barazanar da ambaliya ka iya haddasawa a wasu jihohin Najeriya, jihar Nasarawa da ke cikin jihohin da ke samun ambaliya kowace shekara, abana ma ta fara samun barnar ruwar. Unguwar kofar kaura da ke cikin garin Lafiya na gabar wani kogi wanda ke cika da batsewa yana barnar rayuka da dukiyoyin mazauna yankin. Gambo Ahmed, wacce ta shaida mun irin barnar da ambaliyar ta yi musu, ta kuma ce karamar hukuma ce kadai ta taimaka musu.
Gaskiya muna halin wani yanayi tunda abin da zamu ci ma da sauran su da yara saboda asara da ruwa ya gudo mana da shi. Mun kai rai nawa a wannan area din ba wanda abun bai shafa ba. Mutane sun kai uku wanda suka rasu, wani ya zo ne ketarewa, wani dai ganganci ne dan wai sun sa kudi ne a wuce ya mutu ga yaya ba mataimaki. To ɗayan kuma yana zaune ne cikin dare irin da katanga ya rushe kawai kan akwashe kaya ruwa ya je da shi. Mu da ma gwamnati za ta taimaka ta zo ta sai gidan ta labor ta ba mu wani a wani guri mu koma da ta taimaka mana tunda wannan abun ba karewa zai ba.
Shi ma wannan magidanci Muhammad Awal yace kullun cikin fargaba suke saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su.
Alin da muke ciki wallahi tallahi kaya na zuwa tare ne ya je ruwa zai sake shiga. A gidan to ya zan yi zan tafi na ina da yaya gurin 10 akwai bayan Allah almajirai wanda suna gina sun kasan fi 50 zan mu je na. Yanzu abin da muke so mu su zo su ba mu fili su ba mu kudi mu yi gida ko dake na san ba za su iya ba. Yanzu wannan fiduri na kin gane albarkan Federal Ministry of Works and Housing shine sun zo suna muna duda hanyar nan. Amma ba abin da gwamnatin nan na Nasarawa sun muna la kofan kaura ba shi.
Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule yace sun dawo da tsarin yin shara kowace karshen wata don bude magudanan ruwa.
Daya daga cikin dalilan da ake samun ambaliyar ruwa ba yawan ruwan sama ne yake ja wannan ba, a'a amma saboda gota-gota da mutane sun kwashi shara sun zuba a ciki, in ruwa ya zo ruwa ba inda zai bi sai ya balle shiga gidajen mutane. Muna kuma kokarin yawancin hanyoyin da muke yi mu yi manya-manyan gota saboda ruwan da ake yi ya samu hanyar da zai bi don ya gangara. Don haka kullum muna ta ƙara shela, muna ƙara faɗakar da mutane akan dalili da ya kamata a yi wa'annan share-share.
Coordinator da ke kula da shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya a hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA Eugene Yalong yace sun haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki don faɗakar da al'umma kan matakan kariya da bada agaji.
Tabbatacce wannan za ta zo, an gaya ma mutane ba su ɗaya ba ba su biyu ba, an tara al'umma, an tara shugabanni, an tara sarakuna, an musu magana su bude hanyar ruwa. Ana gaya musu kar su gina ta hanyar ruwa, amma mutum da isa responsibility din abu ya auku dole mu taimaka musu.
Coordinator da ke kula da shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya a hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa kenan Eugene Yalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tauka hui ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali ya fara gabatar da batun mutumin nan dan shekaru 50 mai suna Yusuf Bako wanda aka kama yana yi ma wata karamar yarinya a shekaru 4 fiade a wani masallaci a garin Bauchi, wanda binciken yan sanda ya nuna mutumin yayi zaman kurkuku har so biyu sabili da samansa da laifin fyaɗe. Aka sake shi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma. A yau shirin domin iyali ya samu yin hira da Sheikh Mu'azu Turkunya, limamin masallacin da wannan mutumin ya aikata wannan abin takaici. Ga bayanin da ya yi ma wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
To abu ne wanda ya faru mai ɓata rai, mai bukanta rai wa dukkan ba mu kawai da muke angon, ba mu da muke amfani da masallacin ba, a ruma musulmi kab ya taba mutunci ruma musulmi a wannan kasa ta mu da shauran duniya ma ga baki daya. Fatan Ubangiji Allah kai mai ta mu irin waɗannan abu da ya faru. Wannan kuma abun da yake faruwa ba yau bane a wannan masallaci namu. Wasu shekaru da ya wuce an kama wani yaro wanda ya zo aka sami shi na luwaɗi da wani yaro a cikin masallaci. Mutane sun daga hankalinsu na ce a'a sai mai haƙuri mu mai da al'amarin wa Allah, wannan ɗaki ba namu, na Allah ne. sai kuma zuba ido muga ran da Allah zai tura musu asiri. To illan da muke samu a wannan masallaci shine ko kuma illan mamun da suke tsalla wannan masallaci mutun ne sai ga yazo yana ba za ku yi shi masa fita ba za ku masallaci ko yace muka na lazimi ko wasu abuwa. To waɗannan munanan mutane su suka samu suka fakkar shi da irin wannan kamar da shi wannan mutun ya bayani da kansa ce wajen kwana huɗu na kaiwa da kawa dan ya san yayi waɗannan munanan abubuwa kuma abu da ya faru mara daɗi. Allah kuma kare mai mata mana
kamar da wani lokaci ne wannan abu ya faru
kamar da su uban yari ya ga mun da karfe 8 ne an aiki yaran su uku su kai kanzo gidan mu kusa da masallacin akwai mai kiwon awaki aka aika musu da kanzo. To sun kai kenan sai su hudun sai ya kore uku sai ja daya cikin masallacin ya ja kenan sai kuma ga wani yazo zai sallan walha sai ya same shi sai ce masa rufa masa sai ce da yan mu. To kajin da rikidan bayan da aka muke dan ni ban sani ba sai ba an fito da shi za ana dukan sa na leka ta saman gida na sai na ga shi sai na ga abin da yake faruwa sai aka dauke shi a mota sai ko bayan da shi ma yayi a radio wannan kunji da kansa ya ce su biyan ne aka baza su a cikin garin Bauchi dan su yi wannan aika dan biyan bukatun wasu mutane marasa tsoron Allah.
Da idan aka jima mutum ko da ma kwarto ne haka abin ma kan kai shi ga ya bar gari
haka.
To amma sai gashi wannan abu ma a wuri mai tsarki mutane suke aikatawa wato wannan menene yake nunawa kenan
rashin hukunci ni abin da dauka ke rashin hukunci da ana hukunta mutanen nan bisa ka'idodi na shari'a ko na islama ko na ka'idan kasa da ba rasa ba. To amma akwai wasu suke a daurin gindin su an kai su an kama su an kwana biyu sai idan suna yawo kamar shi an ce yanzu kwana ma fito da kurkuku wani dan sanda yana ga uban. To kaga waɗannan mutane sun
za aikata irin wannan aiki na fadi
eh to me yawa ban san abin da aka ta mance kwana ne fito da kurkuku
haka ne.
To kaga irin waɗannan abuwa rashin hukunci ne kuma zaman lafiya a ƙasa dukkan suke zauna lafiya sai an tabbatar cewa ana hukunta jama'a komai ƙarfin mulkin su komai arzikin su komai rashin arzikin su in suka yi laifi a hukunta su shine zai kawo zaman lafiya a wannan ƙasa namu.
To me yasa kaga yara musamman ko da yake wannan ma dan wajen shekara 50 ne suka dauki wannan abu shin kana jin yana da wani alaka ne da wani tsafi ko kuma ya dai abin ne yake
a shi yasa nace maka yan kulun boto matsafa su ka bata mana ayan muka so yayin mu na su mun farko ba su sai sana'a
akwai talauci kenan alamu
akwai talauci ko ba su san sana'a sun san samu bulus wanda bai da keke da soyayya mota saboda kankan sai a loba su wanda shi ka mana duk waɗannan aloba.
To ai wannan ne a shekara 4 ne menene ta sani na wani abin duniya
ai aikin tsafin kenan ai ai shi matsafin zai ce ai sai ɗan shekara kaza ai shekara kaza ai ba zai ce masa je ba
ne ya rude ta da wani abu ne wanda zai dauke mata hankali
an ce yana bata suna yazo yana babba su minti an ce ina rabba musu a kwana hudun da yake kawa da kawo yana ba su miti na jan hankalin su abin ne faruwa ke
nan. Kuma su hudu ne samu da wuri
wato su hudu ne aka za su kai kanzo kusa da wurin wannan masallacin sai ja wannan din wani shaurin uku da su bi ya su tafi. To shine shige da wannan yarinya. To Allah dai tuna musu asiri sai ga wani mutum ya shigo da sallan walha sai ya same shi.
To dama wannan masallaci na ku ba a rufewa ne ko kuma dai matakan kula da wurin ne suka
gaza. To muna wajen muna da komi da komi kamar na ga maka su ma mu al'adun su sai ba za kai ni ne an yi sallah na tafi ni liman akwai shirin masu hadiman masallacin mutum sai ce maka na doba da ce masa fita ba sai lokacin su gana masu fita wani ma sai ka samu bayan zai kwanta a cikin baccin sa ne. To amma a yanzu tun daga jiya nan mun dauki mataki masallaci da safe da asuba zamu rufe shi karfe 6 azhar sai mun yi sallah asuba ba zamu bude ba sai azhar yayi zamu bi sai al'asar yayi sai magriba sai mu shi mukan zama magriba zamu a can zamu shayi shine sai mu rufe.
Akwai kwanakin ba gwamnatin jiha da ta amince da hukunta zai iya kaiwa ma ba ga dauri a yi kisa akan laifin aikata fyaɗe. To ya kaga wannan yunkuri na gwamnati?
Ai, wannan yunkuri na gwamnati abu ne mai kyau, kuma kowa ya farin ciki da shi, da inda su memba na su assembly suka zauna suka tattauna kan matsalolin fyaɗe da irin waɗannan abubuwa. Wannan biya kyau ko kisa, shi addinin musulunci ina da ka'idodi ne. Idan in kaba kace ka kama mutum ya faɗa ka kashe shi, a kashe shi ta hanyar islama ne? In ya aure a jefe shi ne? A tona rami ta zane, amma kama shi kashe shi kuma sai ya ga zo illa biyu baya. Ni dai abin da nake fata shi ne, ko ta hanyar zamananci a shara'ance, ko ta hanyar addini, ina so lalle ne jihar Bauchi da shirin ƙasa a biyu dukkan hanyar zabi a kawar da waɗannan munanan abubuwa.
Baya ga wato lokacin da aikata wannan fyaɗe a cikin masallaci, ka shiga masallacin ka ga yanayin masallacin?
Ai, kafin ma je an wanke masallaci an yi komi, a ranar ma muka yi sallah dukkanci aka wanke, aka fitar da komi aka wanke.
To yanzu wannan al'amari ya kaga idan aka duba ta fuskan tsaro haka, shin me za ka ce a dangane da sha'anin tsaro?
Na farko shi ina godiya ga gwamnatin jihar Bauchi da hukumar 'yan sanda, kwamishinan su sun tayi tsaye tun lokacin da aka fara rikita kan waɗannan abuwa na fyaɗe. Gwamnan Bauchi shi da matansa da shirin duka ita executive na gwamnatin sun tayi tsaye cewa lallai wannan abuwa in ba a maganin sa ba, kar su ga cewa na shafan talakawa zai shafan su. Saboda haka inda matakan da suka ɗauka na maganin tsaro da shauransu gaskiya na mai farin ciki. Kuma na yaba shi gwamnan jihar Bauchi shi Bala Abdulkadir, shekwan na ƙara wa kansa ya tsaya sosai. Duk wanda ya wannan laifi kar a ce ƙarshe jibi gata a ganshi na yawa kan hanya, ya zama lalle ya zama abin gwaji kuma son su yi wannan laifi. Abinda nake so in faɗa shi ne, jama'a mu tsaya mu ji tsoron Allah, mu tuba ga Allah. A ce dai mutum na musulmi ya ce ba yana neman wani abu wajen Allah sai ya saba Allah, Allah zai bashi ko luwaɗi ko zina. Mutum ba zai aiki hankali ba, ko dabba bai kamata wannan ba. A ce sai ka saba Allah, Allah zai biya maka bukata. Ai, ka san wannan ruɗi ne na shaidan. Saboda haka ina fata daga sarakuna, malamai da duk shugabanni, mu tayi tsaye mai faɗarkarwa a cikin al'umman jama'a, mu tayi tsaye fa mu faɗa wa kanmu waɗannan abubuwa aka bar shi zai kawo mana masifa. Yanzu ma muna cikin masifa, to masifan za ta ƙaru, don ba wanda zai ce ba ya jin kunyan Allah zai saɓa Allah, Allah bar shi sai ko jira lokaci. Muna fata Allah shi gafarta mana.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa manufin jihar Kaduna, inda aka fara ɗaukar tsauran matakin shawo kan wannan matsalar fyaɗe. Kafin nan, a madadin wakilin namu Abdulwahab Muhammad da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Jedone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Ai, mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Kuma da Allah a gaida alheri. Yanzu ko ga labarai, amma wannan karo a takaice.
To, a takaice, dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Laraba ya kira da a sami wani rukunin masanan kimiyya daga waje ba Donald Trump ba, su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sahihanci. Manyan jami'an tsaron Amurka da na soji da na leƙen asiri sun bada tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban ƙasa mai zuwa, duk kuwa da dimbin hujjojin da ke nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin yin katsalandan a zaben. Amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da ƙasa da aka kakabawa Iran a can baya daga karfe 8 na yamma agogon gabashi a ranar 19 ga watan Satumba, inda za a bada sadarwa a ƙarshen mako nan da kuma mako mai zuwa akan yadda Washington take shirin dawo da takunkuman na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Jedone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC. nake cewa a kasance da murya Amurka in an jima ka danda hantsi misalin karfe 8 na safiyar nan agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon Ghana da GMT. Salamu alaikum.